This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanku da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci. Da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na daren yau Litinin 15 ga watan Yulin 2024. Bayan labaran duniya za a ji mahangar wani tsohon jakadan Najeriya a Amurka a game da harin yunkurin kashe dan takarar jam'iyyar Republicans da aka yi. Za kuma a ji cewa wata babbar kotu a jihar Kano ta sake tabbatar da halarcin Sarki Muhammadu Sunusu na biyu a matsayin Sarkin Kano, tare da haramtawa Sarki Aminu Ado Bayero da sauran sarakunan da gwamnatin Abba Kabir Yusuf ta rushe ne masarautunsu ayyana kansu a matsayin sarakunan Kano. Daga bisani kuma za mu kawo muku shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kwari zai gabatar, sai kuma labaran wasanni daga nan Washington DC. Amma yanzu za mu fara da shan labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum, da fatan an yi na lafiya. Ga labaran duniya. Donald Trump ya zaɓi sanata J.D. Vance na jihar Ohio a matsayin abokin takararsa na jam'iyyar Republican. Vance ya zama mashahuri a ƙasar bayan rubuta tarihinsa na Hillbilly Energy. Vance ya kasance babban abokin adawar Trump a lokacin zaben shugaban ƙasa na 2016, amma ya sauya matsayarsa, yana mai cewa ayyukan Trump a office sun tabbatar masa ba daidai yake ba. Vance ya samu nasara a yunkurinsa na neman kujerar majalisar dattijai a shekarar 2022, inda ya samu goyon bayan Trump. A yanzu Vance mai biyayya ne ga Trump, wanda ke kalubalanta sahihancin tuhumar laifuka da hukunce-hukuncen da ake wa Trump, da kuma ayar tambaya kan sakamakon zaben shekarar 2020. A ɗaya bangaren kuma, yau Litinin ne wani alƙalin ƙasar Amurka ya yi watsi da ƙarar tsohon shugaban ƙasar Donald Trump da ake zarginsa da ɓoye ɗaruruwan takardun tsaron ƙasar ba bisa ƙa'ida ba a gidansa da ke gaɓar tekun Florida a lokacin da ya bar mulki a shekarar 2021. Wannan nasara ce mai ban mamaki ga Trump a shari'a, yayin da 'yan jam'iyyar Republican ke shirin gabatar da shi a hukumanci a matsayin ɗan takararsa na shugaban ƙasa a shekarar 2024, kwanaki kaɗan bayan tsallake rijiya da baya. Mai shari'a Eileen Cannon, wadda Trump ya naɗa, ta yi watsi da shari'a takardun, wanda galibi ana ɗaukarsa a matsayin mafi ƙarfi na tuhume-tuhume huɗu da ba a taɓa ganin irinsa ba a kan Trump a cikin watanni 16 da suka gabata. Bisa hujjar cewa an naɗa lauya na musamman na ma'aikatar shari'a Jack Smith ba ta hanyar da ta dace ba, da kuma cewa majalisar ba ta yi zaɓe ba na musamman ba don tallafawa binciken. Labaran duniya da zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a arewa maso yammacin Pakistan sun faɗi yau Litinin cewa wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tuka wata mota ɗauke da bawumai a cikin a wani sansanin soji, sannan wasu mahara ɗauke da makamai suka kutsa cikinta, wanda ya sanadin mutuwar aƙalla soji uku tare da jikkata wasu 12. Harin da aka kai kafin wayewar gari ya faru ne a garin Borno da ke lardin Khyber Pakhtunkhwa mai iyaka da Afghanistan. Jami'an 'yan sandan yankin da shaidun gani da isan bayyana cewa tsananin ƙarfin fashewar ya kuma tarwatsa gidajen fararen hula da ke kusa da wurin tare da jikkata aƙalla mutane 6. Majiyoyin tsaro sun shaida muryar Amurka cewa sojojin Pakistan sun yi gaggawar ritsa maharan a wani ɓangare na ginin, inda suka kashe 4 daga cikinsu a wani ƙazamin faɗan da ya biyo baya. Sun ce kwamandojin sojin na gundumar na ayyukan share fage don kawar da barazana da kuma tsaron gidan gaba ɗaya. Daga ƙarshe, hukumar bayar da agajin gaggawa ta Afirka ta Kudu ta ce ma'aikatan kashe gobara 6 ne suka mutu sakamakon gobarar daji a lardin KwaZulu-Natal da ke gabashin ƙasar, sannan wasu 2 na cikin mawuyacin hali. Hukumomin ƙasar sun faɗi yau Litinin cewa suna zargin cewa watakila mafarauta ne suka tayar da gobarar a ranar Lahadin ta gabata da nufin kama dabbobi domin kashe su. Mai magana da yan hukumar bayar da agajin gaggawa ta ce ma'aikatan kashe gobara 3 ne suka mutu a wurin da gobarar ta tashi, a kusa da birnin Boston mai tazarar kilomita 130 daga cikin birnin Durban da ke gabar tekun gabashin ƙasar. Wasu ma'aikatan kashe gobara 3 sun mutu jim kaɗan bayan an kwantar da su a asibiti, an kashe wasu mutane bakwai a wasu gobarar daji a lardin a cikin makon da ya gabata.
Gaida Sarfilu Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu za mu bude taskar rahotanninmu. Yayin da ake ci gaba da gangamin yakin neman zaɓe a nan Amurka, inda tsohon shugaba kuma ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican Donald Trump ya tsallake rijiya da baya. Lokacin da aka yi yunkurin harbe shi, muryar Amurka ta tattauna da wani tsohon jakadan Najeriya a Amurka, Ambassador Suleiman Dahiru, don ya bayyana ra'ayin shi akan wannan al'amari da irin tasirin da yake ganin zai yi a zaben Amurka na watan Nuwamban bana. Sai ya ce,
wannan abu da ya faru, wasu za su ƙara son shi, wasu za su ƙara rashin ƙaunan shi,
duk da cewa shi aka kai wa hari.
An kai hari a yi da ba ana so a kashe shi ne, sa'a yi da ba a kashe shi ba. Don haka wayanda suka yi niyan su kashe shi ba za su fasa ba.
Idan muka yi la'akari da wanda hukuma ta kama da laifin kai wannan hari, matashi ɗan shekaru 20 kuma ɗan jam'iyyar Republican ɗin na Trump, wanda yake zaune kamar sa'a ɗaya daga inda aka bin ya faru. To sai dai kuma an ce ya ba da gudunmawa ga jam'iyyar Democrat. Yaya kake kallon al'amarin cewa wanda ya kai mishi hari ɗan jam'iyyar shi ne?
To ai wato koda kana jam'iyya, in ka ga ɗan takarar jam'iyyar baya yin abin da ya kamata, ba wai za ka fita daga cikin jam'iyyar ba, amma ba za ka so wannan ɗan takarar ya ci gaba ba. Abin da ya faru kenan, shi wanda aka dan shekara 20 ko da shike an kashe shi dan Republican Party ne, amma bai amince da aqidar siyasar Donald Trump ba. Ni a gani na ya fi son da wani ne ya fito tsayawa. To maganan cewa ya yi gudumawa wa Democratic Party, ana yin haka a ko'ina. In kana jin ɗan takarar na jam'iyya wanda ba naka ba, amma kana gani zai biya bukata wa mutane, za ka iya mara mishi baya ba tare da ka mara wa baya wa wanda jam'iyyar da kake bi ba. Ni na gani abin da ya faru, kuma ni a gani na ko a ina a duniya ya kamata mutane su bi ra'ayinsu. Ɗan takara zai biya musu bukata ko ba zai biya musu bukata ba. In aka dubi zaɓe da aka yi a Ingila kwanakin nan, ko menene ya tafi daidai? A halin gaskiya, Amerika a dame take akan ba a son Donald Trump, sannan kuma Democratic Party manyansu sun fito ba su son Joe Biden, cewa ya tsufa sannan kuma yana maganganu wanda ba kai ba. Republican Party ba wani suna son Donald Trump ba, amma suna tsoro. A Republic Democratic Party ba a son Joe Biden, ana gani in ba mai da hankali ba a dalilin nacewar shi tsaya za a kada Democratic Party. Shi Biden yin ya sauka, ya ce sai dai Allah ya faɗa mishi ya sauka, amma in ba Allah ne ya faɗa mishi ba shi zai tsaya a wannan zaɓen. To ya sa zaɓe in aka zo yi, ina gani yawancin mutanen Amerika ma watakila ba za su fito su yi zaɓen ba.
Ambassador Suleiman Dahiru kenan a wata tattaunawar da na yi da shi ta wayar tarho. Daga batun siyasar Amurka za mu taɓo batun takaddamar masarautar Kano da ke arewa maso yammacin Najeriya. A ci gaba da takaddamar masarautun Kano, a yau Litinin ne wata babbar kotun jihar Kano ta umarci sarakunan nan guda biyar da gwamnatin jihar ta tuɓe wa rawani a cikin watan Mayu cewa su miƙa dukkanin kadarori da kayayyakin tarihin sarauta da ke hannunsu, bayan da ta bayyana sahihancin dokar rusa masarautun da majalisar dokokin jihar ta yi. Mahmud Ibrahim Kwari ina ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A zaman kotun na Litinin dinnan karkashin jagorancin mai shari'a Amina Adamu Aliyu, babbar kotun kananta umarci sarakunan Kano da Bichi da Karaye da Gaya da kuma Rano da gwamnatin Kano ta sauke su daina ayyana kansu a waɗannan mukamai, tana mai tabbatar da ingancin dawo da Sarki Sanusi na biyu kan kalagar mulki da gwamnatin Kano ta yi. Gwamnatin jihar Kano da majalisar dokokin jihar ne suka gabatar da karar a gaban kotun. Barista Ibrahim Isa Wangida shine ya wakilci kwamishinan shari'a na Kano a zauren kotun.
Kotu a cikin hikimata ta sake bada order da cewar a yau duk waɗancan sarakuna guda biyar da gwamnatin jihar Kano ta kora su dawo da duk wani abu da yake na masarauta ne, ko gida ko wani abu, duk abin da ya shafi masarauta, gidan da suke zama, fadar da suke zama, duka ta masarautar jihar Kano ce kuma ta gwamnatin jihar Kano ce, saboda kotu ta yi order da su dawo da su. Musamman shi wato na farko, wato shi Aminu Ado Bayero, akwai abubuwan da yawa da muke maima a hannunsa, akwai masu, akwai takalmi, akwai sauran abubuwa wanda suke sarki ne kadai zai iya amfani da su.
Sai dai lauyan da ya wakilci bangaren sarakunan Kano da Karaye da Rano da Bichi da kuma Gaya, barista Hassan Tanko Kyaure, ya bayyana rashin gamsuwa da wannan hukunci.
Muka gaya wa kotu cewa wannan doka da aka yi ba bi ka'idojin da tsarin mulki ya tanada ba, domin abinda suka yi na ranar 21 da ranar 22 da ranar 23 na watan Mayu, karanta wannan doka da aka yi da gabatar da ita a majalisa, an ba abu ka'ida ba, saboda ya kamata a ji ra'ayin jama'a, ba a yi wannan ba. Sannan kuma a cikin zaman da aka yi ba a samu majority na yawan adadin da ya kamata a samu na 'yan majalisa ba. Na riga na gaya kotu cewa muna son ta bamu kofin wannan hukunci da ta yi da kofin shari'a don mu dauki mataki na gaba shine appeal.
Wannan dai za a iya cewa ya ci karo da hukuncin da babbar kotun tarayya da ke Kano ta zartar kimanin makonni hudu da suka gabata, wadda ta soke rattaba hannu akan sabuwar dokar masarautu da gwamnan Kano Abba Kabiru Yusuf ya yi. Tana mai cewa dawo da Sarki Muhammadu Sanusi na biyu haramtaccen al'amari ne. Barista Ibrahim Cedi na kungiyar lauyoyin Najeriya reshen jihar Kano na cewa
tunda wannan hukunci na babbar kotun tarayya yana tsaye ba tare da kotun appeal ta jingine shi ba, ko kuma ita kotun tarayyar da kanta ta soke shi ba, za mu iya cewa akwai alamu na an samu hukunci masu cin karo da juna. Anan an samu irin haka, kotun appeal ce dai take da iko da za ta sai hantar da wanda yake ingantacce a ciki.
Sai dai al'ummar jihar Kano na ci gaba da bayyana mabambantar ra'ayi game da wannan takaddama da ta shiga wata na uku da farawa.
Sunana Malam Idris ne, sana'ar POS. To a gaskiya ni dai a ra'ayina na fi samun natsuwa da bangaren su Aminu Ado da sauran masarautu, saboda ko ba komai kaga ci gaba ne, wayannan masarautu rushe su kaman ci baya ne a al'ummar Kano.
Sunana Ismail Isaid. To alhamdulillah, muna kara godiya wa Allah kuma muna godiya wannan kotun da ta dawo bane da martabar masarautar Kano ta dawo gida daya. Dama yana ɗaya daga cikin abin da ya sa muka zabi wannan gwamnatin.
Alruwani mai ruwa da lemu. Gaskiya ni a ra'ayina ban ji dadin hukuncin nan da kotu ta yankewa, saboda ni a ra'ayina na so a ce su waɗannan sarakunan guda hudu sun ci gaba da gudanar da mulkin su don kawo wa jihar Kano zaman lafiya.
Sunana Bala na Majima. Ya kamata mu san wane ne sarkin mu. Waccan kotun tazo ta da malmala wa mutane lissafi. Wannan ma tazo ta da malmala wa mutane lissafi. Ni gaba ɗaya wai me yasa ma ƴan siyasa suka shiga cikin masarauta ne? ƴan siyasa su fita daga sabgar sarauta. In ja ai sunun muna goyen baya, amma dai ƴan siyasa su fita daga sabgar sarauta.
Wannan hukunci dai yana zuwa ne a daidai lokacin da ake dakon fara sauraron daukar karar da gwamnatin Kano ta yi akan hukuncin babbar kotun tarayya ta Kano, wadda hakan ke alamta cewa wannan takaddama ta masarautun Kano ka iya danganawa da kotun kolin Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
A gaida na Kwari da wannan rahoto. To kada dai a sha'afa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da 31. A duk lokacin da ake so kuma ana iya zuwa shafinmu na yanar gizo a adireshinmu a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata. Yanzu kuma lokaci ne da zamu gabatar muku da shirinmu na gaba.
‘Yan ƙasa da hukuma.
Ka sha ake cikin kada zalunci, mai za ka faɗa a cikin ‘yanci, mai wannan hali yau shi ne, komai ya faɗa mana ƙarya ne. don sallo garzan bone mai yin wannan lanan ne.
Masare assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Wannan masalan hanyar mu kogi, babban kogin Mallam Garban nan. Yadin ka kogin ta kawo dai yana cin mutane da yawa. Yaran mu masu zuwa makarantar masu na nan sun rasa rayukansu yayi yawa sosai.
Primary healthcare, asibiti wanda aka ba mu tun zamanin Barde, tun zamanin Gongola State. Staff babu, kayan aiki babu,
duniya fa ta waye. Su san cewa abinda suke zuba mana nan, mu ma muna nan muna lissafi muna kalla. Muna jira ne randa su ma za su dawo mazaban su da wani yare za su yi magana su gane mu gane ba.
Al'umar karamar hukumar Ardo Kula a jihar Taraba ta Arewa maso gabashin Najeriya Nigeria ne suke korafi kan rashin ababen bunƙasa walwala da ci gaban mazauna yankin, kuma wannan shine batunmu na yau. A dakace mu
harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara
madalla. Masu ware watakila la'akari da yadda sha'anin cigaban rayuwar dan adam ke tafiyar hawainiya a ƙasashe masu tasowa saboda rashin samar da ababen da suke zama ginshiƙan rayuwar bani adama ya sanya majalisar ɗinkin duniya samar da wani daftarin wanzar da cigaba mai ɗorewa a shekara ta 2015, kuma kusan dukkanin ƙasashen duniya suka rattabawa hannu bisa alƙawarin cewa za su aiwatar da shi gwargwadon iko. Najeriya na cikin jerin ƙasashen da suka sanya wa wancan daftari hannu, kuma kafin haka ma bayan ƙasar ta kama tafarkin demokaradiyya babu katsewa bana shekaru 25 da suka gabata, 'yan siyasar ƙasar suke alƙawarin samar da ababen inganta rayuwar 'yan ƙasar musamman ta fuskar kiwon lafiya, ilimi, lantarki, hanyoyi da gadoji da za su sauƙaƙa zirga-zirgar jama'a da kuma uwa uba raya noma da kiwo. Sai dai har yanzu 'yan Najeriya da dama na fama da ƙamfa ko ma rashin waɗancan ababe a birane da karkara na ƙasar ta Najeriya. Al'umar garin Ardo Kola mai nisan kilomita ƙasa da 10 daga Jalingo, Shalkwatar jihar Taraba a Arewa maso gabashin Najeriya na fama da irin waɗannan matsaloli na ababen rayuwa daban-daban.
Kana magana da hakimin Ardo Kola ne, mai suna Alhaji Yusuf Abubakar. Muna da matsaloli da yawa kaman rashin zaman lafiya na irin masu daji da kuma rashin hanya daga Jalingo zuwa Ardo Kola da kuma makaranta na gwamnati na secondary school bamu da shi sai na community ne kawai. Wannan matsalan hanyar mu kogi, babban kogin Mallam Garban nan. Yadin ka kogin ta kawo dai yana cin mutane da yawa, amma muna da kole-kole kan. Wani lokaci kole-kole yana juya mutum a ruwa. Yaran mu masu zuwa makarantar masu na nan sun rasa rayukansu yayi yawa sosai. Muna nema wannan gwamnati ya taimaka mana ya share mana hawaya mana gada kogin Mallam Garba zuwa Ardo Kola mai mu samu saukin rayuwa.
Aji kai maganar ilimi kuma wanda kace shi ma batun ilimi yana ci muku tuwa kware a wannan yanki naku.
Ilimi dai muna da primary tun 1975 aka kafa mana primary school har zuwa yanzu mu dai bamu samu secondary na awarding na Ardo Kola gabaki daya, bamu samu secondary na gwamnati ba sai community. Community kuma lokacin da wannan mutanen daji suka addabe mu, mutanen sun wase yanzu ma makarantar ma ba mutane. Muna nema dai gwamnati ta sa hannu ta karba mana wannan makarantar, a nemi yaran da aka tura cikin gari a lokacin da wannan masu daji suka fafakta mu,
wato yanda adda ke
na yanta adda mu samu mu ma mu ci moriyan gwamnati ta wannan gefin ta ilimin din.
Baya ga ababen da hakimin wannan lardi ya bayyana, wasu daga cikin mazauna garin sun yi ƙarin haske akan wasu matsaloli da suka ce suna ci musu tuwo a ƙwarya.
Ni ne mai suna Jacob Jacquin daga karamar hukumar Ardo Kola. Rashin zaman lafiya wato insecurity da muka samu mun san cewa lalle mutane sun ji jiki gaskiya. Abubuwan da aka dan noma na daidai a ci abinci mutane sun dauka sun zo sun dauki gida a gare lokacin da kinafa suka wargaza mutane da rana za a hau mashin a zuwa ɗebe ku a tafi da to Allah ya taimaka
an dan samu dan Sa'ida kadan gwamna ya taimaka an dan samu harba sun koma yanzu masalolin da muke fama da shi didi ne gurin kunshiya kamar da mutane suke fama din nan babu mu daga Jalingo a nan bakin kogi Luwaya 50 zai kai Ardo Kolawood zai kai mana wuta Luwaya 50 daga Jalingo ko amma ko da a ce dan solar nan dai a bamu mu dan samu haske ma babu dan solar din man da aka kawo guda 8 ne fadin Ardo Kola gaba daya duniya fa ta waye su san cewa abinda suke zuba mana nan mu ma muna nan muna lissafi muna kalla muna jira ne randa su ma za su dawo mazaban su ba mu san da wani magana za su yi mana ba da wani yare za su yi magana su gane mu gane ba
kana magana da honorable Stephen Ardo akwai primary wa'anda suka wawase haka nan suka rudu sai ba su da yara ma ba su da wurin zama a wurin amma idan in gwamnati ta waiwaye mu in kuma an ba mu shikeken security lalle al'umman mu yaran mu za su koma su je su yi karatu yanzu babban tsoron mu shine damina ta kama yanzu yana zama mana da damuwa kada wani lokaci kaga kogi zai kunta ya hana yaran din zuwa karatu muna da primary healthcare asibiti wanda aka ba mu tun zamanin Barde tun zamanin Gongola State staff babu kayan aiki babu wayansu abubuwan da ya kamata asibitin din ta samu na magunguna da sauransu saboda ta maintaining wancan community da ba za su iya fita da nisa ba ko aifuwa ya tashi ko gaggawa ko wani abu ya faru tun da mutane ne suke zaune a kauye ya kamata asibiti yana kusa da su domin a kula da lafiyansu Abubakar malam suna nan da yawa kawai
duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da wadansun ta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta
ko da yake al'umar Ardo Kola sun bayyana kalubale da dama da suke fuskanta amma batun ilimi ne kawai hukumomin jihar ta Taraba suka yi martani akai
sunana Idris Goje Permanent Secretary na Ministry of Education Taraba State akwai makarantu da yawa da muka karba a wurin community don for muy managing issue da kyau yanzu dai muka karba makarantu ya kai kusan 30
yanzu waɗannan community na Ardo Kola wani ne alƙawari za ka yi musu domin ganin wannan al'amari haka
magana alƙawarin ɗaya ne sai su zo ministry in suka zo ministry za su rubuta application na take over na community school in suka applying muka ga application ne based on application ne za mu sa aje assessment makaranta aka je assessment a wurin din za ba su form maybe sai su tutuka duk takabun da ya kamata criteria da ya kamata za su akwai kaida dai da ya kamata in suka meeting din su sai ba su approval and take over kamar da na faɗa a baya aka take over gwamnati sun dauke nauyi makarantan kenan za su zama duk abin da ake gudanar maka gwamnati za su musu
masu are karshen shirin yan kasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Salisu Lado Garba Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
ni Garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne mal samu sai za a rido a wajen damu
a gaida na Kwari da tawagarsa masu sauraro kafin mu ci gaba a shakata da wannan faifayin
Hukumomi a jihar Florida da ke nan Amurka sun kaddamar da bincike kan takaddamar da ta faru a filin wasa na Hard Rock da ke birnin Miami a yayin fafata wasan karshe ta gasar kwallon kafar cin kofin nahiyar Amurka ta arewa wato Copa America ta bana a jiya Lahadi. An yi ta dage lokacin buga wasan da aka tsara somawa tun karfe 8 na dare sakamakon aron gama tsakanin jami'an tsaro da makallata sakamakon wasu da suka kutsa tayi suka shiga filin wasan ba tare da tikitin shiga ba. Daga bisani dai an soma wasan da karfe 9:15 aka kuma kwashe tsawon mintuna 120 kafin a tantance zakara. Kasar Argentina ce ta yi nasarar lashe gasar ta bana bayan doke Colombia da ci 1 da nema wanda ya bata damar daga kofin karo na 16 a tarihi. To sai dai fa ta fuskanci turjiya sosai daga abokiyar karawar tata wato Colombia wadda ke kan ganiyar wasanni 28 ba tare da an doke ta ba wacce kuma ta jajirce da zimmar lashe gasar bayan jira na tsawon shekaru 23. A ɗaya bangaren kuma yan wasan kasar Spain sun sauka gida a yau Litinin bayan nasarar lashe gasar cin kofin nahiyar Turai ta bana a yayin da kuma ake ci gaba da shagulgulan bikin samun wannan nasara a faɗin kasar. Spain din ta sami nasara ne bayan doke Ingila da ci 2-1 a wasan karshe ta gasar da aka fafata a jiya Lahadi a birnin Berlin na kasar Jamus, wanda ya bata damar kasancewa kasa ta farko da ta taba lashe gasar ta nahiyar Turai har sau hudu. Bayan saukar ƴan wasan tare da jami'an hukumar kwallon kasar a filin jirgin sama, tawagar ta kasar Spain ta zarce ne kai tsaye domin ganawa da ministan wasannin kasar, kafin daga bisani kuma suka nufi tsakiyar birnin Madrid domin fareti da sauran shagulgulan bikin murna. To sai dai sabanin ƴan wasan kasar Spain, ƴan wasan Ingila ma sun koma gidan, to amma su dai cike da sanyin gwiwa sakamakon rashin nasara da suka samu a wasan na ƙarshe da suka so ɗaukar fansa kan kasar ta Spain da ta ba su kashi a gasar cin kofin duniya ta shekara 1966 shekaru 58 da suka gabata. Rahotanni sun bayyana cewa akwai yiwuwar wannan ne wasa na ƙarshe ga shahararren kocin kasar ta Ingila Gareth Southgate, wanda ake ɗauka tamkar wani gwarzo da ya raya ƙungiyar ƙwallon kasar a cikin shekaru 8 da ya yana jagorantar ta, amma kuma ya kasa samun nasarar lashe gasanni. Tuni kuma da ake raɗe-raɗi da hasashen wanda zai maye gurbinsa, inda tuni aka soma lissafa sunayen manyan masu horar da ƴan wasa, ciki har da tsohon kocin Liverpool Jurgen Klopp da mai horar da ƴan wasan Newcastle Eddie Howe da kuma tsohon kocin Chelsea Graham Potter. A ɓangaren wasan tennis kuma, matashin ɗan wasan ƙasar Spain Carlos Alcaraz ya lashe gasar tennis ta Wimbledon ta bana bayan lallasa ɗan ƙasar Serbia Novak Djokovic da turmi uku a jere a wasan ƙarshe ta gasar ta bana da aka buga a jiya Lahadi. Wannan dai maimaici ne na karkiyar wasan ƙarshe ta gasar ta shekarar da ta gabata, to amma kuma ba ta yi zafi kamar ta bara ba, wanda ta kai su ga buga turmi biyar kafin Alcaraz ya sami nasara akan Djokovic da turmi uku da biyu. Wannan ya sa manazarta lamurran wasanni ke ganin ta yiwu lokaci ne ke kokarin wucewa na shahararren ɗan wasa Novak Djokovic, wanda ya kafa kowane irin sabon tarihi a fagen wasan tennis a duniya idan ka ɗebe tarihin yawan lashe gasar ta Wimbledon, wanda ya lashe sau bakwai, amma kuma ya kasa a kokarinsa na cimma tarihin da Roger Federer ya kafa na lashe gasar sau takwas a tarihi. Djokovic mai shekaru 37 da ya lashe manyan gasannin tennis 24 yana kokarin samun lashe gasa daya domin kafa sabon tarihin da ya zarta na Margaret Court, wadda ta kasance yar wasa ta farko da ta sami lashe gasannin tennis 24.
Ya jama'a kamar yan biya idan ka shigo ka ga fuskokin su ba fara'a
to masu sauraro sai a mana afuwa mun rasa sanadiyar lokaci ba za mu iya kawo muku labarai a takaice ba kuma da haka ne za mu nade tabarman shirye-shiryen mu na yinin yau litinin sai kuma zuwa gobe da safe idan mai duka ya amince ku ji wasu abokan aikin mu da shirin mu na safe yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma Fiona Wamai Nandudu da ta shirya ta kuma bada umarni da injiniyan mu na wannan lokaci Mr. Chan ni Aisha Mu'azu nake muku sallama daga nan birnin Washington DC bi salama